أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana yau Laraba 6 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1441 wannan rana tana daga cikin ranaku na watan Ramadan wata mai alhurma wata mai garabasa da bayin Allah suke samu falala masu yawa daban-daban daga Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da dukkan falalolin da suke cikin wannan wata na ghafara da rahama da iyantawa daga wuta zuwa aljanna da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu baki daya da sauran musulmai da ƴan uwa duka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana yanayi da ake ciki a wannan wata na Ramadan musamman tun kafin shigowar wata har zuwa yanzu a wannan shekara yanayi na bala'i da yanayi na damuwa da yanayi na wani hali na kakani kai muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana karshen sa damuwoyin da ake ciki Allah ya yi mana ba abun da zamu iya yi illa koma ga Allah da kuma neman afuwar Allah subhanahu wata'ala akan halin da ake ciki da yanayin da ake ciki babu wanda bai ji a jikinsa ba kusan a duk fadin duniya ba ma a wani gari ko a wani gefe ba duka wannan al'amari ne da suke nuni zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana sane da bayinsa da abubuwan da suke aiwatarwa kuma su sani cewa ba karfinsa muka fi ba mu bayi mu san wannan kuma mu san cewa wannan ba komai bane dan tabi ne kawai Allah subhanahu wata'ala yayi don mu fadaka mu koma gare shi mu gyara ayyuka in Allah ya ga damun kuntata mana har tashin alkiyama ba za mu ji dadi ba in Allah ya ga damun ba za mu ji dadi ba idan Allah subhanahu wata'ala ya ga damun mu samu walwala da yalwa Allah subhanahu wata'ala shi zai kawo kuma ba wanda isa ya hana mu ji dadi mu samu walwala don haka mutane su dogara ga Allah mu dogara ga Allah hakikanin dogaro mu mai da al'amarin mu gare shi sannan mu tuba zuwa gare shi sannan mu daina saba masa bisa ganganci mu zama masu biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da dokokinsa insha Allah sai mu samu sauki da ni'ima ta inda muke tsammani da ma inda ba mu tsammani ganin cewa muna cikin wannan wata muna cikin waɗannan kwanaki masu muhimmanci a rayuwar musulmi da ma dan adam gaba daya to kuma kamar yadda Ramadan din bana yazo da wani irin yanayi da ake ciki na damuwa to ya zamanto mukan duba wasu ayoyi a cikin alqur'ani mai girma mu dan yi nazarin su kafin nan wani sai a duba wasu da haka zamu yi ta tafiya insha Allah ta'ala matakar muna raye a wannan wata na wannan Ramadan har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki ko ya yaye wannan yanayi wannan darasi na yau muna tunanin ayoyin suratul Isra'i mana ayoyi a cikin suratul Isra'i su zamu duba insha Allah ta'ala akwai wasu na Allah subhanahu wa ta'ala da yayi wasiyoyi sama da 10 wadanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi su domin bayi su yi aiki da su. Akwai wasaya na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am wadda sun yi kama da abun da yake cikin wannan sura ta suratul isra. Wasiyoyi a cikin suratul isra Allah ya bayyana su dalla dalla sama da yadda suke dunkule a cikin suratul ayoyin suratul an'am. Amma kusan abubuwan da Allah ya ambata a can mafi yawa sune kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a nan suratul isra'i. Sai dai a suratul isra'i Allah ya yi su dalla dalla wato sai da suka yi tsawo. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a game da ayoyin suratul an'am, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Karkashin wannan ayoyi yake cewa waɗannan su ne wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma yake cewa shin in sanar da ku wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda stamp din sa yake kansu, wato wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga musu stamp, ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da su ne wasiyoyin sa, to shine sai yake bayyana cewa waɗancan ayoyi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana zuwa ƙarshen ayoyi har zuwa wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqukum bihi. Doka Allah subhanahu wa ta'ala yayi waɗancan wasiyoyi waɗanda sune kuma wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallati alaiha khatamuhu wadda stamp na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kansu. To anan kuma sai Allah subhanahu wataala ya bayyana su ƙari akan wancan da kuma wasu wanda ma ba ambata a can ba, da kuma wasu wanda an ambata a can suratul an'am, kuma Allah ya sake maimaita su anan cikin wani usulubi. Don haka sune zamu duba insha Allah ta'ala daga aya ta 22 suratul isra'i zamu kalli waɗannan ayoyi daga inda Allah ya bude wasiyun da cewa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda mazmuman makhzula, zuwa inda ya cike wasiyan nan ma sai sake cewa bayan ya gama magana akan wasiyun sai ce wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura, ya bude su da hani da shirka, ya rufe su da hani da shirka. Shine bayan ya bude da cewa kar a hada Allah da wani, sannan da ya gama bayanin wasiyoyin sai kuma ya rufe da cewa kar a hada Allah da wani cikin bauta, sakamakon baya kyau. Daga sune wasiyoyin da zamu duba insha Allah ta'ala sama da abu 10 ne, wasu suna kai su 17, wasu suna kai su 14, wasu aka yi saboda wasu yi la'akari da abu biyu yana faruwa cikin aya ɗaya, saboda haka suka kirga shi biyu, wasu kuma suka kirga shi ɗaya. Kamar misali la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kull al-basti, kaga wannan abu biyu ne, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika ɗaya wala tabsutha kull al-basti biyu, wasu kuma kawai suna lissafa shi la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kull al-basti sai daya. To da wannan ne daga adadin sai ya bambanta wajen fadin wasiyoyin adadin su da suke cikin wannan ayoyi. Don haka insha Allah ta'ala zamu ga waɗannan wasiyoyi saboda muhimmancin su da girman sha'anin su. In aka yi aiki da waɗannan ayoyin da wasiyoyi to gaba daya a zamantakewa kam a rayuwar duniya, zamantakewa ta rayuwar duniya ba za a sake samun matsala ba. Wani ba zai ɗau kuɗin wani ba, wani ba zai ci amanar wani ba, wani ba zai kashe wani ba, wani ba zai zubar da jinin wani ba, in dai an yi aiki da waɗannan wasiyoyi. wani ba zai zubar da mutuncinsa ba, ba zai ci mutuncin iyalansa ba, ba zai tozartar da ƴaƴansa ba, da kuma nasl ɗinsa da sauransu, duka wannan a cikin waɗannan ayoyin. Kuma sannan mutum ba zai raina iyayensa ba, zai girmama iyayensa, zai ba su haƙoƙinsu. Iyaye ba za su watsar da ƴaƴansu ba, za su musu tarbiyyar da ya dace, duka wannan. Sannan ba za a ci amana ba, sannan ba za a yaɗa maganganun da ba gaskiya ba. Kullum mutum zai zamanto in zai magana sai in yana da ilimi akan ta, duka waɗannan wasiyoyi. Mana in dai aka ɗau waɗannan wasiyoyi aka sa su a rayuwa, to shikenan kawai, ba za ka sake samun tashin hankali ba, sannan za a samu arziki mai bunƙasa a doron ƙasa. Amma in aka ajiye waɗannan wasiyoyin a gefe ba a aiki da su, kamar yadda mafi yawan rayuwarmu a yau ake, to sai gyaran Allah subhanahu wa ta'ala. To shi yasa wajibi ne a sake tunatar da mutane, wataƙila wasu sun manta ne, wataƙila wasu kuma ba su ma sani ba, ba su ji abun ya shige su ba, ko kuma ba su samu daman sauraron waɗannan wasiya na Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi don mutane su yi aiki da su ba. Don haka muka so mu yi amfani da wannan dama da ikon Allah, mu sake tunatar da kanmu saboda rauni da muke ciki game da waɗannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hani nasa a lokaci guda a cikin waɗannan ayoyi. Don haka za mu saurari insha Allahu tafiya da ayoyin, muna fatan Allah ya sa mu dace. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
يا الله برمك وإنا فرقوا. Allah subhanahu wa ta'ala ce la taj'al ma'allahi ilahan akhara, kar ka yadda ka sanya wani abun bauta daban tare da Allah, duk wasan wasa banda shirka. Domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, duk wanda ya mutu yana shirka da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah baya gafartawa in an yi shirka da shi. Ko mutum ya yi shirka da Allah wajen neman mulki, harkar siyasa a ce tunda kana neman muƙami kaza, to ba zama, dole sai ka tsaya, ko dole sai ka shiga sa kalan riga kaza, ko kalan hula kaza, ko kalan takalmi kaza, ko sai ka shiga zuba jini a jikinka, ko shan jini, ko wani abu, ko sai an kau da suwa ne. Sannan mutum ya yi imani da wannan, ko kuma a ce sai ya ci naman abun da Allah ya haramta, saboda kawai yana neman mukami, a jiga shi a ce masa in ka samu wannan mukami ba za a kwace shi ba, ba zai kubuce ba, ba za a yi kaza ba, kuma dole ba mai ja da kai, kowa zai ji tsoronka ko menene. Duka wannan shirka da za a dora mutum akai don neman mulki yana iya yiwuwa yadda duk aka faɗa masa, amma da izinin Allah, amma kuma bisa halakarwa. Wanda duk yayi wannan ya kafirta, wanda duk yayi wannan bashi da sallah, sallolinsa a baya ma Allah ba ruwansa da su, ya zubar da su. Don haka za a iya sayan duniya da lahira in mutum ya ga dama, ya ba da lahira a bashi duniya in ya ga dama, sai ya zaɓi haka. Wani akan mulki ko siyasarsa ko takara da zai yi, aka ɗora shi akan shirka, ya kuma yadda ya zauna, ya yadda gaba ɗaya ya samu wannan kujerar banda lahira banda aljanna. Wataƙila kuma yana hawa kujerar kafin a je ko ina ma, in Allah ya ga dama ya karɓi ransa. An shiga shirka, an ɓata tsakani da Allah, sannan kuma ba a kai labari ba. Wani kuma tsakaninsa da jari, yana son jari a kasuwa, sai a haɗa shi da shirka, ya koma amfani da ko wasu layu ko wasu kulumboto ko wasu abubuwa a ce duk mai irin kaya irin naka gurinka kawai za a zo a saya ko kaza ko wani abu. Wasu ma suna fada cikin mummunan shirka saboda tunanin cewa za a samu abun duniya ko kuma a jari zai kafu ba zai kubuce ba zai in jari bai kubuce ba ai kai zaka kubuce so da wataran duyan da kai za a ce babu kai an dauko ka. To in ku an dauko mutum babu imani wallahi ya wahala daga ran da malaika zai cire ran mutum aka ce babu imani tattare da shi. Babu imani shine ya dogara ga wani shirka kawai yake yi ya dauka wasu abubuwa da kulumboto sune za su bashi arziki. Allah yakan iya jarraba bawansa sai ga wannan kulumboton yana ta yi sai arzikin ya ringa zuwa daga Allah so da yayi imani da wannan abun kullun sai ga kawai wannan abun yasa yake samun kudi yasa yake samun ciniki yasa ake taruwa yasa ake zuwa duk suka ga yayi tsammanin haka sai shirka ta ƙara nitsuwa. Wannan Allah ya masa talala kenan Allah ya masa talala kenan sai ran da Allah ya kama shi shikenan magana ta ƙare Allah ya kiyaye. Wani an sa shi shirka ko mata an sa su shirka akan zamantakewan aure tace wani aiwanci sai kin tsaya ko gidan kaza sai kin tsaya ko kuma sai an yi kaza wata in ita ce za a kawo wa ƙarin aure to sai a gaya mata cewa sai ta tsaya gidan da za a kawo din su wasu irin mutane ne tsayayyu wata kuma wanda za a taho da ita kuma a je a pompa mata a ce wannan gidan da zaki ne matar tsayayya ce to shikenan kawai sai ta koma shirka saboda matar tsayayya ce ba zaunanniya ba ita kuma ita ma ba za ta zauna ba zama ka yadda ta yi ta zama tsayayya a cikin shirka da bala'i. To da haka an harugutsa abubuwa gaba daya yan kore suna nan sune masu kawo labari kin san wannan matar kuwa wannan masu na ba da labari kin san wannan kaza kuwa kowanne da bangaren ta yan kore kenan masu shiga da fice wanda sune kawai Allah ke iya kunyata su a lokacin da ya ga dama akan sha wahala da su amma ƙarshen su sai kaga Allah ya kunyata su sun yi laif saboda ƙarya ne abin da zai ko sun yi kumfa zubewa yake yi sai lalace. Allah ya kiyaye mu Allah kare mu da sharrin masharranta. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala yace la taj'al ma'allahi ilahan akar wala zamantakewan aure wasu da yawa mata sun shiga cikin bala'i sun saki Allah sun saki addinin Allah sun koma shirka abinda suka zaba kenan har ma hankalin mutane ya sa idan mace tana zaune lafiya kalau ana kyautata mata ko mijinta yana kyautata mata saboda yadda zuciyar mutane ta rube ta zama babu tauhidi. In mace tana zaune lafiya kalau da mijinta yana kyautata mata to sai mutane su dauka hakan baya yiwuwa sai in tana shirka saboda mai raunin tauhidi raunin alaka da Allah subhanahu wataala daga an ga mijinta yana kyautata mata tana zaune lafiya sai ta wannan ba banza ba wannan mace ta yi kaza saboda haka duk abuna a al'adunmu na nan mutane sun san wannan saboda haka shirka da surutu da sauransu wasu da maganganu suka zama mushrikai saboda in mutum yana magana zaka ji kawai shirka a cikinsa wanda ya saba bokanci ko zuwa gidan in yana ma magana kawai zaka ji zaka gane maganganunsa kai to ai kaza da kaza ai an ce kaza in kaga mutum yana tunanin ana ta cewa an ce kaza an yi kaza har ya dauka da gaske ne to shi ma yana da matsala don wani abun sirri ne idan wancan matan ta sirrance ta yi ne to ta ina wa ya gaya miki ko wa ya ganta sai ke ma kina wani abu kenan da kika sirrance sai ka duk gaba da an dama hankalin mata an shiga cikin bala'i wayancin suna cewa wancan suna cewa wancan to wannan shirka ya zama ruwan dare a yanzu kana zaune mace za ta shiga gidanka kamar ta je anguwa amma sai ta kauda duk tauhidin da ka gina a gidan sai ta dora matanka akan shirka ko ta dora matarka akan shirka sai ga matarka tana ma wani irin kallo saboda dazu ta ce mata in ya shigo ki lura da shi kai ga matarka tana ma wani irin kallo wai kafi kallon dakin kudu ko dakin arewa ko kafi kallon dakin yamma ko wasu abubuwa baki ga zaki ki lura da tsayuwan da zai yi in ya shigo an jima kai ga matarka tana kallon ka sama da kasa kai baka san me ya faru ba wata mushrika ta shigo ta shirkantar da ita ta zama mushrika ita ma yar uwarta kai kana ta karantar da tauhidi kana gaya musu tauhidi an abu nan yanzu lokaci yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wani zamani zai zo ku rufe gidajenku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wasu sun dauka muna rufe gida saboda tsanani ne wai muna bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da magana da ya faɗa sai ya ce zamani zai zo ku rufe gidajenku kai yace
Huzaifa lokacin da yake tambayar sa radiyallahu anhu sahabin manzon Allah sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai da ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Huzaifa ka kaura ka koma jeji da kai da iyalanka koda ganyen bishiya za ku rinka ci ku fita daga cikin mutane saboda lalacewan zamani da za a yi to mutane su suna gani a yaya za a rufe koba an raba mata da ƴan uwanta an raba mai ahab ai tunda ka aure mata ba da wa ƴan uwanta za su aure ta ne saboda haka hankalin mutane yana wani guri daban kai kana maganar ga abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga abun da yayi umarni yace zamani zai zo ka rufe gidanka ka lazumci cikin gida shine mafi alkhairi gare ka duk wanda ya lazumci yawan fita waje ana surutu da shi a yau yawanci ko me yake samu a duniya Allah yawanci yana rusa lahirarsa yawanci don bayan da za ka fita waje yau ka zauna baka ji an jima ka dan kun koma gulma ba an jima ka dan kun koma cin nama an jima ka dan an kawo labarin ƙarya ko a faɗi wani labari game da gwamnati na ƙarya ko a faɗi wani labari game da shugaban ƙasa na ƙarya ko game da wasu ministoci na ƙarya ko game da wasu gwamnoni na ƙarya ko a baka wani labarin wasu sanatoci na ƙarya baka da alaka da su basu da alaka da kai basu san kana yi ba baka san suna yi ba ana nan ana ta cin nama ana annabimanci ana ƙarya wani ya kawo ma labarin vila can fa wai gidan shugaban ƙasa zai zo ya baka labari kana nan a Gombe yana gindin wata itace yana baka labarin wai abun da aka yi a Abuja shi wai ga kaza a ga jarida ka karanta a daga majiya mai tushe na ji a TV ka ji a radio ka ji a ni inda na ji majiya ne mai tushe shedan ya zo ya raya masa ai majiya mai tushe kam ita ce shedan in ka ji mutum yana baka irin wannan labari ka ce masa karanta kai a wanda ya gaya mun ya ce in kame bakina wai wanda ka je ka ce azka ne ka ce sai ka ce ambaton Allah mutane sun zama yadda ka san a wato tabaku haka yawancin mu ake haka saboda haka rayuwa ta zama wata iri ta kyau babu amana an koma shirka ba ankara ba kowa yana ganin cewa a abuwa ne kaza ne a abu kaza kaza ne an bata guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abun da ya faɗa wallahi gaskiya ne kuma duk abun da ya umarni da shi shine alkhairi yace lokaci zai zo ka rufe gidanka ka lazumci cikin gida shine alkhairin ka wannan in kana so ka tsira da imaninka to saboda haka mutane suna ganin a ka rufe gida ka yi tsanani ka rufe gida ka raba mata da ƴan uwa ka raba wayi mutane su ba san menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ko kuma sun sani ba su damu da wannan ba duk abun da ka karanta kai aiki da shi kawai in dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace kaza wallahi in ka bi ka huta in yace ayi kaza dukkan abun da za a yi na alkhairi bai kai wannan ba babu wani abu da za ka yi na alkhairi sama da ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mutane ana cikin shirka ana cikin batawa tsakaninmu da Allah subhanahu wataala shi yasa muke cikin bala'i damuwa kala kala mun kasa fita a cikin su saboda mun bata alaka tsakaninmu da Allah ana hada Allah da wasu ababin abu saboda kawai kwaɗayin duniya da sha'awar duniya da rashin adalci wa Allah subhanahu wataala da kuma rashin adalci wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah yace la taj'al ma Allahi ilahan akhara fataq'uda mazmuman makhzula in ka hada Allah da wani ko ka shiga shirka to zaka wayi gari abun zargi kai da kanka zaka zargi kanka rana za ta zo wallahi zaka zargi kanka sannan rana za ta zo wasu za su zarge ka na kusa da kai ko na nesa da kai saboda me saboda ka saba wa Allah makhzulan zaka zama kaskantacce walakantacce in ka hada Allah da wani rana za ta zo ko a duniya ko a lahira ko duka biyu sai mutum ya zama walakantacce kaskantacce jefaffe saboda me saboda ya hada Allah da wani bai wa Allah adalci ba shi yasa ani duk wasa banda shirka Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin hadisul qudsi fi ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ana aghna shuraka'i ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktu huwa shirka Allah subhanahu wataala ya ce ana aghna shuraka'i ani shirk ni na wadatu daga duk wani wanda ake jin za a hada ni da shi mu raba aiki ai aiki domin Allah kuma domin wani wato ana nufin Allah su raba aikin Allah ya ce ni na wadatu da wannan na bar wancan duk wanda yayi wani aiki ya hada ni da wani cikin aikin to na barwa wanda aka hada ni da shi aje a samu ladan a can amma ba a gurin Allah ba Allah subhanahu wataala yayi tsawa akan shirka babu abin da yake shirka zalunci an zalunci kai an zalunci Allah duk wanda ya hada Allah da wani ya zalunci Allah sura ka bai kamata mutum ya zalunci Allah ba duk abun da zaka yi karka zalunci Allah, karka zalunci kanka, asara mutun zai, Allah ya kiyaye. Wannan wasiya ce mai girma wanda Allah subhanahu wata'ala yi ta yayi hani cewa kar ayi shirka, kar a hada shi da wani. Mu kalli rayuwarmu a yau, duk wani nau'i na shirka ta yadda duk aka sabunta shi, cikin neman mulki, cikin zamantakewan kasuwanci, cikin neman matsayi, cikin neman a yadda da kai, cikin zamantakewan aure, cikin zamantakewan ko meye mutum zai yi banda shirka. Idan ka dogara ga Allah, ka tsaya ga Allah, babu abun da Allah ba zai maka ba. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya wadatu daga abun da masu shirka suke hada shi da shi. Allah baya bukata. Don haka mun nisanci shirka. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qada rabbuka. Allah subhanahu wata'ala ubangijinka ya zartar ya hukunta. Ubangijinka ya hukunta ya zartar Allah ta'budu illa iyyahu. Cewa kar ku bauta wa kowa sai gare shi kadai. Kar ku yi bauta sai gare shi kadai. Duba sigar da Allah ya yi amfani da ita. Allah ta'budu, ma'ana kar ku yi bauta ibada, tauhidul uluhiyya kenan wannan. Kar ku yi bauta komin kankantan bauta, komin saukinta, ko da daddare ko da rana. Kar ku bauta wa kowa, kar ku yi wannan nau'in bauta din illa iyyahu, sai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bai ce Allah ta'budu illa hu, kar ku yi bauta sai shi ko sai gare shi, ko Allah ta'budu illa lahu. Bai ce Allah ta'budu illa lahu ba, sai ce Allah ta'budu illa iyyahu. Saboda wannan dhamiri ne munfasil, amma Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi akwai inda zo da tsananin karfafa tauhidi. Allah ya kawo shi dhamirul munfasil yawanci yakan zo ne a ƙarshen magana, amma Allah ya kawo shi a farkon magana ma don karfafa tauhidi. Kawo misali cikin suratul Fatiha, Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bai ce na'budu iyyaka. Idan ka duba nan, Allah ta'budu illa iyyahu, kaga dhamirin ya zo bayan ya fadi aikin. Amma a Fatiha sai da ce iyyaka, tukunne ce na'budu, bai ce na'budu sanai ce iyyaka ba. Su da mai karfafa tauhidi sai da ce tukunne iyyaka, ya kawo dhamirin Allah subhanahu wa ta'ala don ko kadan karka tino, karka ji, karka motsa, karka girgiza ko misƙala zarratin wajen tunanin hada wani da Allah. Shi yasa sai fara kawo maka dhamiri, ko bai ce bai kawo wani dhamiri abu muttasil ba, bai ce na'buduka, bai ce na'buduka ba, sai ce iyyaka na'budu, bai ce wa nasta'inuka, bai faɗi haka Fatihatul Kitab ba, sai ce wa iyyaka nasta'inu. Ba kawai in ka kalli Qur'ani yadda kawai Allah ya faɗa sai ka zo ka fassara cewa gare ka kadai muke bauta, gare ka muke neman, shikenan ba. A'a, ya hatta har da magana da gina maganan kansu akwai abun da suke karantarwa, akwai abun da suke nusarwa, akwai abun da suke tabbatarwa. Maganar Allah shi yasa afsahu, afsahul kalam shine kalamullah, mafi fusahar magana ita ce maganar Allah. Astaqul kalam kalamullah, mafi gaskiyar magana ita ce maganar Allah. Lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce iyyaka na'budu, gare ka kadai ya Allah, gare ka kadai, tun baka ce na'budu ba, tun baka faɗi aikin ba, kafin ka faɗi fi'ilin sai ka kawo dhamiri wanda yake munfasili, kuma sannan muqaddam ala al-fi'il, wato dhamiri yazo munfasil wanda ake rabe shi da aiki, sannan kuma sai ya zo kafin aiki. Wannan yana nuna ma ƙarfin tauhidi da ƙarfin tabbatar da tauhidul uluhiyya ga Allah subhanahu wata'ala. Sai ya sake maimaitawa wajen tawakkali, yace wa iyyaka nasta'in. Amma anan sai Allah ya ce Allah ta'budu wa qada rabbuka, Allah ya zartar ya hukunta. Wannan shine hukuncin Allah, wannan shine abun da Allah yake so, wannan shine abun da Allah ya hukunta ya tabbatar cewa Allah ta'budu, kar ku yadda ku yi bauta, ku bauta wa wani illa iyyahu, sai ga Allah kadai. Ma'ana ku dau bautar ku kaita ga Allah, duk ta inda bauta take ku dau kota ku kaita ga Allah. Ma'ana akhlisu niyyatikum lillahi subhanahu wa ta'ala, kar ku yadda ku yi bauta tare da wani a cikin zukatanku, a cikin niyoyinku. Shi sai ikhlasun niyya yana daga cikin shurutu la ilaha illallah al-ikhlas al-munafi lishirk al-ikhlas al-munafi lishirk wajibi ne a samu ikhlas ko da mutum zai shekara yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam matakar babu ikhlasi a zuciyarsa musamman lokacin da yake ibada ko kuma yana tattare da shirka yana tunanin eh guri kaza sai an tsaya guri kaza sai an yi kulumboto sannan a samu kaza wai wannan kulumboton ma ai taimako aka nema ba wai an cutar da wani bane taimako ne ake nema wai ga maka neman taimako ga Allah gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta kota ina in ko magani kake nema nemi magani wannan ya halatta a bangaren abun da bai saba shari'a ba za ka zuwa gurin mai magani ya baka maganin ciwo kaza wannan kana shan magani ko kana amfani da magani tare da neman sauki kuma a hannun Allah sauki a hannun Allah yake amma kawai shirka a ce tsayuwa da wasu tamfe-tamfe da tsafe-tsafe da wasu kulumboto daban-daban don wai cimma nasara a wata harka ta rayuwa wannan bala'i ne wannan bala'i ne saboda haka a nisanci wannan sannan ga rauni duk mutumin da kaga wai yana ta tunanin an ce masa wane yana kaza ko an ce masa wane a tsaye yake sai so ma razana yana ta wannan to karshen ta shedan kullun sai ya raya masa wani abu in mace ce idan ta so ma raya cewa ai kaza na shirka kaza ma dama an ce kaza ne to daga nan kawai sai a rinka raya mata wasu abubuwa shedan zai ta raya mata in su biyu ne ko uku ko hudu a gurin mijinsu to duk abin da mijin zai yi sai shedan ya raya mata cewa baki gaba ya karkata baki gaba yanzu jikinsa yana rawa baki gaba tsoronta yake ji baki gaba a in sai magana baya ja baki gaba in kai baya tsallake gaba ɗaya sai shedan ya raya wasu karerai yanzu shumfuda mata sai kina sai ta rinka dauka can sai ce mata to ke ma muna da mafita sai a samu ta hanyar sai ya amfani da wata mace ko wani mutum kawai sai a zagayo ko a yi waya ko a yi wani abu nan ce mu mun ga alama yawan complaint ɗin kin nan da kike ke ma fa sai kin tashi kin tsaya amma mu za mu gaya miki wasu abubuwa ne kawai babu shirka a ciki shi wannan mutumin kan ma malami ne in kin je kuma shi addu'a ma yake istihara zai miki wai istihara zai miki to da kike kawai an dau mata to ita ba za ta je da kanta ba sai dai za ta yi waya kun tabbata babu shirka a ciki eh kun tabbata addu'a yake yi eh to shi kenan kawai sai dai baki hayaki shi kenan makana ta kare to sai ga an rusa yawanci mata suna da rauni ga karatu ga bani da ga mai amma rauni a cikin tauhidi mun zama an zo musu bangaren kishi yanzu nan za ta koma raunanniya a cikin tauhidi an yadda da cewa wata ta yi wani abu ma wai ya sa miji ya karkata yadda da wannan ma wallahi rauni ne a cikin tauhidi sai dai in baki san Allah ba sai dai in baka san Allah ba a ran da ka san Allah duk wani wanda zai wani abu idan yayi wallahi sai ya faɗi da izinin Allah wanda shekul islam ibnu taymiya sun buga mutane misali shekul islam ibnu al-qayyim kafin su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin mushrikai ne basu zo da shirin shirka da tsafi da komai ba yu kawai yadda ka san kumfan kogi haka ake zubar da su saboda tsayuwa ne da jajircewa na imanin sahabbai amma mutane ne ga sun zo suna ta wasu abubuwa wai suna firgita da kaza suna menene wajibi ne mutum ya zama tsayayyen mai imani na gaskiya Allah subhanahu wata'ala yace Allah ta'budu illa iyyahu kar ku bauta wa kowa sai ga Allah shi kadai duk wani nau'i na bauta a ne da shi ga Allah subhanahu wata'ala sai sa fa man kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada wannan shine abune shurut na karban aikin mutum al-ikhlas wa mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dole aikin ya zama domin Allah sannan aikin ya zama bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ka yi aiki shekara kana yin aikin amma ba bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu lada da mutum zai yi aiki ne na sunna bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba don Allah yake ba nan ma babu lada gurin Allah doka sai an hada mutum yayi aikin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi ya koyar aka karantar sannan ayi an yi aikin tare da ikhlasun niyya an kebe niyya ga Allah kadai subhanahu wataala to sai a ci nasara doka Allah subhanahu wataala yace Allah ta'budu illa iyyahu yace wa bil walidaini ihsana wasiya ta gaba wasiya ga haƙin iyaye Allah yace wa bil walidaini ihsana iyaye su kuma a kyautata musu malamai sun tabbatar alqur'ani ya sha muqarana daga Allah ya ambaci haƙƙinsa sai ya ambaci haƙƙin iyaye ba guri ɗaya ba guri biyu ba Allah ya sha in yace a Allah subhanahu wataala ku bautawa Allah sai ce iyaye kuma ku kyautata musu kaga wannan abu ba karamin girma bane cikin haƙƙin iyaye da yawa daga cikin mutane a yau basu damu da haƙƙin iyaye ba basu damu da haƙƙin iyaye ba kawai mutum yana zaune gani yake kawai wani zaka ga in kaga yana yi wa mahaifinsa biyayya ko yana yi wa mahaifiyarsa biyayya to alaman ya ga ba za su biya masa bukata bane akan wani abu nasa musamman matasan yanzu in ba za a biya masa bukata ba to nan zai danyi biyayya na kwana biyu daga an dan biya masa bukata shikenan an tafi wasu kuma manyan mutane ne ma amma ba su da kyakkyawan alaka tsakanin su da iyayensu ba su da kyakkyawan alaka tsakanin su da mahaifansu mutum ya samar da mummunan alaka tsakanin su da mahaifansa ko mahaifiya tana nan amma mutum bai damu da ita ba mahaifiya tana nan amma mutum baya mata ihsani mahaifiya tana nan amma mutum bai ba ruwansa da ita ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna girman haƙƙin iyaye ka duba alqur'ani yadda yake magana akan girman haƙƙin iyaye duk abin da mutum zai bai sai biya mahaifiyarsa ba duk abin da mutum zai bai sai biya haƙƙin mahaifiyarsa ba mutum ya dau mahaifiyarsa yayi aikin haji da ita ya goye ta cikin wahala cikin tsananin zafin rana cikin komai ya zai na ce ya rasulullah shin nayi wani abu daga cikin haƙƙinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kai komai ba in an kasa naƙudanta ma kashe 100 baka biya dai ba naƙudan mahaifiya fa yunkurin aihuwar mutum ko ta tafi lahira ne ko ta rayu ta dau juna kurhan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha mahaifiyar mutum takan dau cikinsa kurhan ko ta yi ko ta so da masu planning da masu dabarbaru ba za su yi ciki ba da sauransu in Allah ya so cikin wane ko cikin wance ko ana so ko ba a so sai cikin ya shiga shine hamalatu ummuhu kurhan mahaifiyar mutum ta dau cikinsa bisa tilas ta shirya ba ta shirya ba dole kawai sai ta ji ciki ya shiga cikinta sannan tana ta laulayi tana ta laulayi tana ta dawainiya har aka kai watannin da take dauke da ciki din nan kullun wani sa'ifa idan cikin yayi yunkuri ya juya sai ta tashi zaune tana cikin kwaje ta tashi zaune wata duk kayan jin dadin duniya ta daina ci saboda kawai ta dauke ka a cikin cikin ta amma wai mutum ya wahi gari ya zama wani ma zaka ji cewa sun yi fada da mahaifiyarsa sun yi fada da mahaifiyarsa ai yanzu ba ruwansa da ita sun yi fada da ita wai wani wai har ana zuwa ana ta sulhu tsakaninsa da mahaifiyarsa wai za a je za a je a yi sulhu tsakaninsa da mahaifiyarsa to ya zo mahaukaci wannan komin hankalinsa mahaukaci ne wai za a je a yi sulhu tsakaninsa da mahaifiyarsa wannan an yi mai hankali ne yana da hankali yana sallah yana tsammanin rahmar Allah wai yayi faɗa da mahaifiyarsa wani za ka ji shi yanzu kudinsa ma tun da shi yana da kudi ko yana da mulki ko yana da matsayi ko kaza kaza so za ka shi mahaifiyarsa kaza wadda malamai sun yi ijima'i mahaifiya in kana so ma Allah ya karbi addu'an ka ya biya ma bukata in kai ya bi Allah kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka roki bukatarka to ka cika kuma da yi wa iyayenka addu'a wannan cikin sauki in Allah da sai Allah ya karbi addu'an ka sai biya ma bukata amma sai aka wayi gari mutum ya ce yayi fada da mahaifiyarsa ko kuma ya yanke shikenan iyaye ba a yankewa da su har ko in sun riga ka rasuwa sun bar duniya kai kana raye to ba a yankewa da su ci gaba ake da kyautata musu ta hanyar yi musu addu'a ka duba mafi wanda ya fi kowa haƙƙi a cikin ɗan uwan wato abu ne a cikin iyayen mutum wanda ya fi kowanne haƙƙi ita ce uwa to amma ita ce kuma wadda aka fi yawan samun lada in ana kyautata mata kuma saboda rahamar Allah in ka lura mafiya yawa a rayuwa idan ka lura za ka ga Allah ya fi ɗaukan mahaifi kafin mahaifiya don dai ya bar ka ci gaba ka yi ta samun lada yawanci za ka ga mutum an dau mahaifinsu amma mahaifiyarsu tana nan yawanci daidai kune zaka samu mahaifiya ta tafi mahaifi bai tafi ba abinda mahaifiya ta tafi mahaifi bai tafi ba yawanci kadan ne amma a bisa dai yanda tabi'ar yadda Allah yake gudanarwa sunnar Allah subhanahu wataala shine yawanci yafi daukan mahaifi ya barka da mahaifiya don me don ka kwashi garaba ta don ka kwashi lada don kai aikin da mahaifin yake kai kamai sannan kuma aikin ka koma aikin da gare ta ka kwashi ladan da babu inda zaka samu wannan ladan sai in tana raye to sai Allah ya barka da ita amma wani ba ruwansa da wannan ba ruwansa da mahaifiya ba ruwansa da tinanin a'a yanzu ya kamata a kyautata mata ya kamata a yi mata kaza a'a ba ruwansa kawai yana nan yana abun da ya ga dama yayi fara da mahaifiyarsa a'a yanzu ya taka mata birki a'a yayi kaza mahaifiya idan Uthman ibn Affan radiyallahu anhu idan ya zauna gaban mahaifiyarsa ko daga kai ba yayi in ya zauna gaban mahaifiyarsa saboda tsananin kunya da girmama ta al-A'mash rahimahullah ya kasance yana karantar da hadisi mahaifiyarsa tana da dan tabuwa a cikin lafiyarta mana tana dan tabin hankali amma in ta kwalla mata kira sai ya aje hadisin kawai sai ya koma gurinta saboda mai neman yaddar Allah cikin biyayya ga mahaifiyarsa ga mutane sun cika ana sauraron hadisi amma in mahaifiyarsa ta kwalla kira shikenan kawai sai ya bar hadisin sai ya tafi gurinta sai ya bar karantarwa ya aje ya ce su saurare shi duk daliban nan suna zaune amma sai ya tafi gurinta ya je yana sauraron ta tana tayin abubuwa hada abun da bai kamata ba tana fada amma sai ya gama sauraron ta tukunna sannan ya dawo su da girmama mahaifiya Abu Huraira radiyallahu anhu ya taba mahaifiyarsa ta kira shi bai ji ba ya tafi yana fita tana kiransa Abdurrahman har sai da ta kira sau uku ashe bai ji ba yayi nisa ya tafi da sauri ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yana kwasan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo tayi fishi saboda ta kira shi har sau uku ashe bai ji ba da ya dawo take cewa yaya na kira ka baka ji ba ta ki ta kula shi ma lokacin da ya dawo saboda tana cikin fishi ya kasa gane menene yayi tararashin ta me ya faru tace masa me yasa ta kira shi sau uku bai ji ba bai zo ba yace wallahi bai ji ba yana gaggawa ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin manzon Allah fa zai je ba zai tafi kwallo bane ba zai tafi kallon TV bane a'a zai je gurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta wadda a shari'a ma idan manzon Allah ya kira mutum mahaifiya ta kira mutum to akan bar kiran mahaifiya a je gurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dukkan da manzon Allah yace wane to ya rufe kowa babu wanda za a saurara kai ya halatta ko sallah mutum yake yi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wane ya halatta mutum ya amsa saboda ba a barin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo mahaifiya tace ta yi fishi ashe ita wata san bai ji ta ba yace wallahi bai ji ta ba tace to ta yafe masa amma hankalinsa bai kwanta ba sai da ya dauko kudinsa gaba daya ya sayi raƙumi ya soke raƙumin ya raba raƙumin wa miskinai sadaka yace yana tawassuli da wannan sadakan Allah ya yafe masa kiransa da ta yi bai amsa ba saboda bai ji ba ba fa bai amsa ba da gangan ba a bai ji ba ne amma wannan fishin da ta yi kawai tun da cewa ta ce ta yafe amma sai da ya yi sadaka da raƙumi guda gaba ɗaya da kuɗinsa ya saya ya soke raƙumin aka raba wa miskinai ya ce ya Allah ina tawassuli da wannan sadakar raƙumin da na yi ya Allah ka yafe min kar ka kama ni da fishin da ta yi a lokacin da bai ji kiranta ba ne ya sa bai amsa ba amma yau mutum ga yana gaban mahaifiyarsa in an yi waya kawai shikenan sai ya daga ya ta maganganu ya ci abin ya manta da ita tukunna ya kamata ka nemi izinin ta in zaka yi waya in kana gaban mahaifiya ka nemi izinin ta tukunna in waya ne wanda za ta ja lokaci ka bar ta kawai kar ka daga in so daga baya zaka buga daga baya sai kai kullum ba mahaifiya ba abun wasa bane to saboda haka Allah in ya dau mahaifi kuma ya barka da mahaifiya to nan kuma an barka da aikin da mahaifin zai mata sai kai kuma aikin da kai danta zaka mata sai kai amma wannan alkhairi ne gare ka ai mahaifi yawanci yakan zama yana da karfi sau da yawa wani sai zaka ga mahaifi ma sheke taimakon yaya to amma sai Allah ya dauke sai bare su kuma mata ko an bar su da kuɗi suna bukatar a taimake su to ashe da Allah yake barin mutum da mahaifiya to ba karamin gara ba sa bane sanan bayan ta rasu in su suka riga ka rasuwa wajibi ne ka yawaita addu'a gare su wajibi ne ka yawaita addu'a gare su kama ziyarci kabarin su ka rinka ziyartar kabarin su lokaci bayan lokaci mafi alkhairin da shine wanda zai ziyarci kabarin mahaifiyarsa yana tsayeye mata addu'a lokacin da za ta rinka jin ni'ima yana shiga jikinta lokacin da danta yake mata addu'a sai za kai waladun salih duk wanda ya rasu ya bar da na kwarai a baya yayi riba saboda haka ka dau lokaci ka je ka ziyarci kabarin mahaifiyarka ko ka ziyarci kabarin mahaifinka kai masa addu'a kana gida ma kai masa addu'a ba a yanke alaka da zumunci tsakanin iyaye da mahaifi har bayan in sun riga ka rasu to kullun kai musu addu'a dare da rana a bayyane da sirrance in dai zaka yi addu'a ko a sujjada ko a zaune ko a ina kake ka tabbata kana shigar da iyayenka cikin addu'a ba abun da zaka musu yauce wannan kuma in ka musu haka ka zama dana gware kuma insha Allah sai Allah ya baka ƴaƴan da ba za su umanta da kai ba ko duka ƴaƴanka ko wasu daga cikin ƴaƴanka ba za su umanta da kai ba sai su rinka ma addu'a lokacin da kake cikin kabari haka Allah zai saboda ka yanda kai haka za a yi maka idan mutum zama shu'umi tsakaninsa da iyayensa to shi kuma haka zai zama shi za ka ga wayansu da ka gansu ka san cewa akwai matsala tsakaninsu da iyayensu wani za ka ga duniyar ta ishe shi ya rasa yadda zai wani ma za ka ga mai kuɗi ne mai mukami ne mai kaza ne amma yana cikin bala'i ya rasa yadda zai yi an kasa gane menene tambaye shi mahaifiyarka tana da rai yaya kuke da ita sau da yawa wani saboda tsiyarsa ga mahaifiyarsa ya sa Allah ya taka masa birki a rayuwa komin matsayin da ya rike baya jin daɗi kuma ya rinka samun matsala kenan kullum a cikin kunci yake saboda bai da kyawu shi da mahaifiyarsa ba shi da kyawu shi da mahaifinsa ganin mahaifinsa yake ba komai ba ganin mahaifiyarsa yake ba kowa ba wani ya rena mahaifinsa saboda mahaifinsa mai karamin karfi ne ko ba mai kuɗi ba ne talaka ne wasu za ka ga su rena mahaifinsa saboda wannan haka wayi gari iya ƴaƴa a wannan zamanin har za su iya mutum zai iya duka mahaifinsa duk ba an yi ba an yi a garin nan ɗa ya doki mahaifiya to wannan lalacin tarbiyya to a irin wannan kadai a ce wai ana so a zauna lafiya ba a samu annoba ba idan za a samu ɗan da zai ɗaga hannunsa ya doki mahaifiya ko kagurai suna yin wannan ko giya mutum ya sha inda a ce ma giya halal ne Allah ya kiyaye ya kamata ya je ya doshi mahaifiyarsa da sharri to ba a yi ba ne a nan gari to shi yasa gaba daya idan duniya lalacewa ta kai irin wannan makura to kullum a saurari annoba daban-daban saboda fushin Allah amma addu'ar mu shine Allah ya kiyaye saboda haka mutane ake cikin bala'i ake cikin damuwa saboda ba mu da gaskiya ba a son gaskiya mafi yawan lokuta tsakanin mu da iyaye yawanci mutane ba su da kyakkyawan alaka tsakanin su da iyaye haka Allah ya ce bil walidaini ihsana Allah ta imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma imma daya daga cikin iyayenka ko uwa ko uba daya daga cikin su Allah ya taimake ka har ya kai makuran girma da shekaru daya daga cikin su ko uwa din ko uba ya kai makuran girma da shekaru au kilahuma ko dukan su biyu kai sa'a suka kai makuran shekaru kuma kana tare da su to duk abin da za a yi ka kyautata musu ko da suna iya yin bayan gida a inda suke kwanciya ko da ba sa iya cin abinci sai sun zuzzubar a inda suke kwanciya ka zo ka share ko ka sa wanda zai share ya share ka daudawainiyan kai ne mai biya ka zo ka gyara musu domin da kai ma kai kashi a inda suke kwanciya da kai kashi akan hannunsu suna cin abinci da kai kashi akan cinyansu suna cin abinci kai da ma ba kana cin abinci suke ma kashi ba su da kai kai musu kashi suna cikin cin abinci akwai abin da ya kai wannan kyama ne da kazanta kai fa su akan shimfidan suke a gefe kai kuma kana can gidanka a gefe kai ko lokacin da kake yaro suna dauke da kai ne kake kashi kake amai kake tumbudi a jikinta amma ta share maka ta wanke maka ta dauke ka kuma ta rungume ka duka wannan suna yi ne don ka rayu ka zama mutumin kirki kai ko ba kana yi ne don su rabu da kai ka huta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai yace niyyar da niyyar mahaifi kadai ya bambanta daraja lokacin da kake tumbudi kake kashi a jikin mahaifiyarka take wanke maka take rungume ka tana gaya maka maganganu mai dadi tana maka addu'an alheri a wannan lokacin tana yi ne don ka girma ka rayu ka zama mutum kai kuma lokacin da ta kai matukar girma ko ya kai matukar girma shi mahaifinka ka zo kake yana amai kana sharewa in ka fito daga abogano to muna nan ne muna lallabawa Allah ya raba mu da su lafiya kai ga kake faɗa amma ita lokacin da kake mata tumbudi ba ta taba cewa Allah ya raba ku da kai lafiya ba muna nan mu sai ka ji ko babanka ko mahaifiyarka suna cewa muna nan dai muna ta musu muna kula da su muna musu addu'a Allah ya raya su su zama na kwarai haka suke faɗa kai kuma da kake muna addu'a ne Allah ya raba mu Allah ya raba ku lafiya wai kuna addu'a Allah ya raba ku lafiya da kai da mahaifiyarka da kai da mahaifinka saboda kuna addu'a kai kana addu'a Allah ya raba ku lafiya wannan shine buri amma lokacin da su suke maka hidima suna fatan ka zama mutum kai kuma kana musu hidima kana fatan su in kace kana nufin Allah ya raba ku lafiya me kake nufi Allah ya raba ku da babanka lafiya ko Allah ya raba ku da mahaifiyarka lafiya me kake nufi ba kana nufin ta rasu ta barka bane ko ya rasu ya barka ba kai ka taba ganin mahaifiya ko mahaifi suna cewa dan su ya rasu ya barsu to da wannan niyan kadai bambancin ku ya tabbata su sun yi ne don gaskiya kai kuma kana yi ne don ƙarya saboda me to amma dai ka dage kai abun da yake da ƙwarai ka dage kai abun kirki iyaye ba abun wasa bane Allah ce in may bulganna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma ko dukan su biyu Allah ce fala taqullahuma uffin kar ka yadda kace musu kai ko kai kofa irin kafin nan da ake ko kai tsake kawai saboda mahaifiyarka ta kiraka ka gaji ko kana shigowa sai kaga tayi hararwa saboda tsufa sai kai wani tsaki hakan nan Allah ce fala taqullahuma uffin malaman usul suka ce Allah ya hana a ce uff mafi karancin kalma kenan uff shi yasa a kirawa ma a wata kirawa zaka ga fala taqullahuma uffi a wata kirawa fala taqullahuma uffa irin gara Ibn Kathir wa fa uffi kulliha abuna zaka akwai uffa akwai uffi akwai uff akwai kuma uffin kamar yadda yake cikin Qur'ani a yanzu aya abuna wannan kirawa da muke karanta mafi saukin kalma indai tana nufin muni ko gajiyawa ne karka gaya musu sai malaman usul suka ce idan Allah ya hana ka ce musu uff ashe min babi aula karka yadda ka zage su ko ka faɗi mummunan magana akan su wani kaji ya ce ni fa kin matsa mu ko yana gaya mahaifiyarsa to shi kaza kaza to shi Allah aidi shi ne duka wannan zaka ji mutane suna faɗa to Allah ya ce fala taqullahuma uffin wala tanharhuma kaga uffi kenan bai kai nahar ba bai kai tsawa ba domin Allah ya maimaita ya fadi maganar tsawa ita daban yace wala tanharhuma karka yadda ka musu tsawa karka daga murya sama da nasu Aisha radiyallahu anha tana ba da labari Usman ibn Affan dukkan sahabbai sun yi ijma'i shi mahaifiyarsa ma idan ta fadi magana bai ji ba baya iya tambayanta saboda tsabar kunya da girmama ta sai in ta sai in ya tashi yake tambayar mutane me tace sannan tsoron yake saboda haibanta kawai da girmanta da yake gani wala tan harhuma kar kai musu dawa wa qul lahumu qawlan karima Allah ce ka gaya musu magana mai daraja ya mahaifiyata ya kaza ko suna kwance a cikin kabari ne in ka je gaban kabarin su ya umma ya ce mahaifiyata ya mahaifiya in hajiya ka saba ce mata ya hajiya Allah ya gafarta miki Allah ya fassaha miki cikin kabarinki in babanka ne ya baba Allah ya fassaha maka cikin kabarinka tsawainiyar da kuka yi mana da tarbiyyar da kuka yi mana ya Allah ka biya su da aljanna Allah fassaha musu cikin kaburburan su Allah nawwara musu cikin kaburburan su kullun kana addu'a sai ka samu nasara kai ma a rayuwa insha Allah ta'ala duniya da lahira insha Allah ta'ala zamu tsaya anan ganin cewa lokaci yayi in muna rayuwa lokaci na gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wallahu a'lam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا أقول سؤال سؤالك إن شاء الله تعالى زمد أكتا أنا ونشينك لشن لوكتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan bala'i da muke ciki Allah ya kawo mana sauki Allah ya dauke mana Allah ya kawo mana yanayi mai albarka yanayi mai sauki a rayuwar mu Allahumma sutur auratina wa amir rawatina wa aslih a'immatana wa ulata umurina ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma ghfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wajma'na wa iyyahum fi jannatil firdaus wa aslih lana azwajana wa dhurriyyatina wa ij'alhum qurrata aynin lana fid dunya wal akhirah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk